This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan asiri da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfilu Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 2 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba makanin labarai.
Yajin aikin gamagari ya kawo cikas a Isra'ila yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen a cikin mai yarjejeniyar tsagaita wuta. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa shi har da Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. Wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce Afirka na fuskantar karuwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi 9 cikin 100 na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa sojojin ƙasar Jamus sun kammala janyewa daga jamhuriyar Niger. Lamarin da wasu ke ganin
fitowa sojojin Jamus a Niger gaskiya sai sun buru gibi mai yawa, saboda biska alaƙar da nake da su alaƙa ce mai tsawo. Ina dai fata wannan ta yadda suka yi ta haifi ɗa mai ido, amma mun fi da shakkar da sai sun buru gibi.
Haka kuma za a ji cewa bayan kama wasu 'yan Najeriya da ke haɗa takardun aure na jabu a Birtaniya, yanzu haka alƙali ya aza ƙayarsu zuwa gidan yari.
Irin wannan laifuffukan da ake yi yana ƙara janyo wa nahiyar Turawa su ƙara ɗauko dokoki masu tsauri a kan baki.
Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam, wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar mana, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su raro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yajin aikin gamagara Isra'ila ya kawo cikas a bankuna, zirga-zirgar jama'a, asibitoci da kuma babban filin jirgin saman kasar, a daidai lokacin da babbar kungiyar kwadagon Isra'ila ke neman matsa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar da tsagaita wuta da Hamas, kwanaki bayan an gano garwakin wasu mutane 6 da aka yi garkuwa da su a Gaza. Arnon Ba David, shugaban kungiyar kwadago ta Histadrut, ya faɗa a ranar Lahadi cewa cin yarjejeniyar kubutar da mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine abu mafi mahimmanci. Ba David ya ce har yanzu akwai abubuwa da dama kuma ba su kasance masu sauki ba. Ya ce amma ina jin cewa ba za mu iya tsayawa ba, ba za mu iya yin watsi da kukan yaranmu waɗanda ake kashewa a cikin ginin ƙarƙashin ƙasa a Gaza ba, ba za a yarda da shi ba, muna cikin koma baya kuma muna ci gaba da karɓar jakankunan gawarwaki. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa ci har da Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. Sarhi Popko, shugaban hukumar soji ta Kiev, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙira kurus guda 10 da kuma makami mai linzami ƙira ballistic kusan guda 10 a birnin. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce faɗuwar tarkacen da makamin tsaron sararin samaniya Ukraine ya harbo sun jikkata aƙalla mutum 2. Harin nan Rasha ya kuma lalata wani tankin tafasa ruwa a wani gidan ruwa da kuma mashigar tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa na cikin gari da ake amfani da shi a matsayin mafakar bam. Sojojin Ukraine sun ce sun harbo makamai masu linzami 22 cikin 35 da kuma jirage marasa matuƙa 20 daga cikin 23 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a yankuna da dama. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce Afirka na fuskantar karuwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi 9 cikin 100 na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi, duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi ƙaranci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. Yanayin zafi na ƙaruwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya. Rahoton hukumar WMO na yanayi na kasa da kasa a Afirka na 2023 ya ce yanzu haka kasashen Afirka suna yin asara a matsakaicin kashi 2-3 cikin 100 na habbakar tattalin arziki na cikin gida da suke fama da matsanancin zafi wa makon ruwan sama, ambaliya, mahaukaciyar guguwa da kuma dadewar fari. Gargadin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Afirka ke nazarin yadda za su yi amfani da tarukan COP na Majalisar Dinkin Duniya na bana domin samun kaso mai tsoka na kudaden tallafin yanayi na duniya.
Tunan Barjima Abu Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan sojojin ƙasar Jamus da ke jamhuriyar Niger sun bi sawun takwarorinsu na Amurka da Faransa wajen haɗa kayansu tare da barin sansaninsu da ke jamhuriyar Niger, biyo bayan umarnin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar na kawo ƙarshen zamansu a yankin Sahel. Ga wakilin Muhammad Mahmud da wannan rahoton.
Rukunin ƙarshe na dakarun Jamus wanda adadinsu ya kai 120 sun kammala ficewa da kayansu daga Nijar, kamar yadda Jamus ta cimma yarjejeniya da hukumomin mulkin sojan Nijar da suka buƙaci su fice daga ƙasar kamar yadda ta kasance da sojojin Faransa da na Amurka. Kafin tashin jiragen sojojin Jamus, rundunonin sojojin ƙasashen biyu dai sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta tabbatar a hukumance da kawo ƙarshen kammala kwashe sojojin Jamus daga Nijar tare da rufe sansanoninsu daga Nijar wanda aka soma tun a watan Agustan da ya gabata. Masu sharhi kan al'amuran tsaro irin su Muhammad Dilla na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta saki nazari game da ficewar sojojin Jamus duba da irin gudunmawar da suke baiwa ƙasar domin magance matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar.
Ficewar sojojin Jamus a Nijar gaskiya sai sun buru gibi mai yawa, saboda biskar alaƙar da muke da su alaƙa ce mai tsawo. Muna da fata wannan ta yadda suka yi ta haifi da mai ido, amma mun fi da shakkar da sai sun buru gibi biskar harkar tsaro da biskar harkar forar da jami'an tsaro namu. Suna ba sojojin mu foro, suna ba su kayayyakin aiki. Sojojin nan na alama suna da wuri, ya kamata gwamnati ya diba ya gani a tsaya a sake nazari in sake irishin ya za'ayi da su a sake.
Duk da cewa ba a samu sakamako mai ma'ana bayan shekaru fiye da 8 kasancewar sojojin ƙasa da ƙasa a Nijar ba, amma salon mulkin gwamnatin soji da Abdulrahman Chani ke jagoranta bai kawo sauki a hulɗa da ƙasashen yamma irin su Jamus ba. To sai dai tuni kungiyoyin fafutuka na ƙasar Nijar suka bayyana jin daɗin su da ficewar sojojin na Jamus daga Nijar. Abbas Musa yana daga cikin su.
Wata hulɗa wadda aka yi can baya wadda yake Nijar ba ta da wani intere cikin ta. Mutane ne ga sanan sun zo na ƙasashe, sun zo sun zauna cikin ƙasa, ba mu sa Nijar ba ta wani karuwa da su, ba ta samu wani intere. Daidai ne wasu fita in ya so ana so, daga baya wanda ke so a zo a yi hulɗa ta gaskiya yadda su su umfana mu mu umfana. Kenan ya kamata tunda suka shigo cikin Nijar ta samu wani sauyi bisa harkar tsaro. In ka diba yanzu ga ta nan wurin, suna nan wurin amma ba su hana komi ba ta bangaren tsaro, babu shi wani sauyi.
Duk da kammala ficewar dakarun na Jamus, wasu kungiyoyin fararen fulla a Nijar ba su yanke kauna ba da sake sabuwar alaƙar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Muhammad Abdullahi an kungiya farar fulla ne a Gadas.
Kasan Nijar gaba daya yadda aka yi rijejeniya da su tashin gaskiya ba wadda za ta kawo tsaro ba ce cikin ƙasa gaba daya. Shi wagatayyar tasu mun ji daɗinta. To mu a zahiri dai mu gani abin da ya saura da wannan tsaron da suke yi da wannan shigowar da suke yi cikin Nijar kin gaba daya. Kenan an yi rijejeniya ce wadda yake mu ba za mu ganin wani tsaro cikin ƙasa, saboda duk ta'addancin da ake ba su yi mana maganin komi ba. Wannan mutane wanda yake muka yanke hulɗa da su, ko da da za su dawo wato a nemi hulɗa da su ta gaskiya wadda yake za su mana aiki cikin ƙasa a samu tsaro mai kyau.
Sojojin na Jamus sun bar wa Nijar kin wasu daga cikin kayayyaki da suka hada da motoci da na'urori da rumfuna da dai sauransu. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo mana da ƙarshen labaran duniya.
Yau Litinin Amurka tana bikin ranar ma'aikata ta shekara-shekara wanda a hukumance ake jinjinawa ma'aikatan ƙasar. Bikin da har ila yau yake nuni da zuwan ƙarshen lokacin bazara, amma ba a hukumance ba. Bikin ya kawo ƙarshen hutun ƙarshen mako na kwanaki 3 da mutane da yawa ke amfani da shi na kammala hutun ƙarshen, yayin da yara suka fara sabuwar shekara a makarantu. A gefe guda kuma shagunan sayar da kayayyaki ke rage farashi.
The Transportation Security Administration predicts its agents will screen.
Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce hukumar kula da sufuri ta yi hasashen tantance mutum sama da miliyan 17 a filayen jiragen saman kasar daga ranar Alhamis da aka fara hutun zuwa ranar Laraba da za a kammala hutun. waɗanda ke tafiya da mota a lokacin hutun suna fuskantar matsakaicin farashin man fetur wanda ya yi ƙasa da kashi 10 cikin 100 ƙasa da irin wannan lokaci a bara. ‘Yan sanda a Tunisia sun cafe ɗan takarar shugabancin ƙasar a yaci Zamel a yau Litinin, kamar yadda wani mamba a yakin neman zaɓensa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A daidai lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan adawa ke ƙara nuna fargabar cewa ba za a bari fitattun masu adawa da shugaba Kai Said su tsaya takara ba. Hukumar zaben ƙasar na shirin bayyana jerin sunayen 'yan takarar da aka amince da su a yau Litinin ta tsaya takarar shugaban ƙasar da aka shirya gudanarwa a ranar 6 ga watan Oktoba mai zuwa. Mahdi Abdul Jawad ya ce 'yan sanda sun kama Zamel a gidansa da misalin karfe 3 na safe bisa zarginsa da ƙaryar samun goyon baya, kuma ya ƙara da cewa al'amarin abin takaici ne kuma ana ƙoƙarin a cire shi daga zaben. Sai dai hukumar zaben ƙasar da ma'aikatar cikin gida nan take ba su ce komai ba.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wata kotu a birnin London ta ƙasar Burtaniya ta zartar da hukuncin zaman gidan yari kan wasu 'yan Najeriya hudu da aka samu da laifin haɗa takardun aure na jabu. Wannan hukunci ya ja hankalin duniya musamman yayin da aka gano cewa sun yi amfani da takardun na jabu fiye da 2,000 domin sayarwa wasu takardun izinin zama ko aiki a Burtaniya ba bisa ka'ida ba. Gara mata garba ba da ƙarin bayani daga Jamus.
Kotun da ke birnin London na ƙasar Burtaniya ta yanke wa 'yan Najeriya hudu hukuncin zaman gidan yari ne bayan kama su da laifin haɗa takardun aure na jabu sama da 2,000. Kotun ta ce ta gano yanda waɗannan mutanen ke haɗa kai tare da wasu 'yan Najeriya suna sayar da waɗannan takardun auren ga mutane daban-daban musamman waɗanda ke neman izinin zama ko aiki a Burtaniya. Madam Victoria Isa kenan ke cewa takardun aure na jabu ai ba boyayyen abu bane dan an taba buga mini takardar aure duk da cewa ni ban san ta jabu bace na kuma biya fan 300 a wancan lokacin. Ko shakka babu ana wannan harƙalla ta takardun aure na jabu. Barista Zainab Salisile lauya ce a Faransa da ta shaida min dalilan da ya sa matsalar takardun jabin ke karuwa a kasashen Turai.
In muka duba muka gani a Turai abin da yake farkon bawa mutum dama ya samu takardar zama a ƙasa aure yana daga ciki. To shi ya saka su 'yan Najeriya sai suke gani ya fi sauki su wannan ungulu da zakan zabuwan. To idan kuma muka duba a fuska suna samu kuɗi wanda suke irin wannan abin.
Shi kuwa Igwe Wakamba wanda ke fafutuka don sauya kallon ɓata garin da ake wa 'yan Najeriya a Turai ya bayyana cewa wannan lamari abin takaici ne amma kuma dole ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro.
We have to call a spade whoever indulges in an illicit.
Yace babu wani batu na rufa-rufa duk wanda ya take doka dole a hukunta shi. Wannan ɗabi'ar tana ɓata sunan ƙasar mu sannan tana kawo cikas ga sauran da ke bin doka don samun izinin zama ko aiki a Burtaniya. To ƙoƙarina na ji daga bakin 'yan Najeriya mazauna Burtaniya ya ci tura. Yawancinsu sun ce wannan batu ya sa an ƙara sanya musu ido sosai saboda haka ba su da tacewa. Sai dai har wa yau barista Zainab ta ce ta la'akari da abin da zai biyo bayan wannan hukuncin ya kamata sauran masu wannan aniyar su yi karatun tanitsu su kuma zama masu kishin ƙasa.
Irin wannan laifuffukan da ake yi yana ƙara janyo nahiyar Turawa su ƙara ɗauko dokoki masu tsauri a kan baki. Yanzu kamar yanzu a ƙasar Burtaniya suna da tsanani samun harkar visa da kuma mazauna musamman irin 'yan ƙasa Najeriya saboda sun yi ƙaurin suna ga irin wa'annan laifuffuka. Kuma a yanzu a yanda dokar za ta ƙare a kansu shine idan suna da takardar shaida zama a ƙasar Burtaniya bayan sun fito daga gidan yari za su iya mai da su ƙasashensu Najeriya
wanda kuma wannan zai iya saka su har abada ba za su iya shiga duk wata ƙasa ta nahiyar Turawa ba.
Gwamnatin Birtaniya dai ta sha alwashin ci gaba da kare iyakokinta da kuma dakile duk wani yunkuri na baragurbin da ta ce ke zame mata barazana a san zaunar da waɗanda ba su cancanta ba a cikin ƙasar. Ta hanyar haɗa musu takardun jabu suna azurta kansu. Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramata Garba Baba, wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a wannan lokacin da ake so za a zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa. Dotcom domin sauraron wannan shirye-shiryen da ma wanda suka gabata. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:16 na safe, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkwadan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu rara, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan Adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta kara jaddada dokar nan da ke hana ɗaliban da ba su kai shekaru 18 shiga makarantun gaba da sakandare ba, wato jami'o'i na ƙasar. Bayan wannan kuma ministan ilimi a Najeriya ya kara jaddada cewa ba za a amince irin waɗannan yara ko ɗalibai da shekarunsu ba su kai shekaru 18 rubuta jarabawar ƙarshe na sakandare ba, wato NECO ko kuma WAEC. Wannan mataki dai ya tada hankalin iyaye. Haka kuma za ku ji ci gaba da tattaunawar da wakilinmu a Kano Mamadu Kwari ya yi da Dr. Lawal Yunusa Ɗanzubo, kwamishinan ilimi a matakin farko a jihar Jigawa, game da matakan da ake na inganta ilimi a jihar Jigawa da ma arewacin Najeriya. Fatan za a yi sauraro lafiya.
Hakika ba da tangar da ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
To kamar da aka sani, a makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta jaddada kudirin nan ko kuma doka da ke hana ɗaliban da ba su kai shekaru 18 shiga makarantun gaba da sakandare ba, wato jami'o'i, da kuma hana irin waɗannan ɗalibai rubuta jarabawar ƙarshe na sakandare, wato NECO ko WAEC. Wannan mataki dai ya jawo kace na ce a ƙasar. To ko ya malamai ke ganin irin wannan doka da gwamnati ta jaddada? Tambayar kenan da na yi wa Malam Muhammad Sani na Jami'ar Jihar Kaduna wanda ya yaba da wannan doka.
Ana ta muhawara ko ina gani a ko ina mutane na yi. To a matsayina na wanda yake kwararre gwargwado a fannin ilimi, shine wato na koyar a primary, na koyar a secondary, kuma yanzu ina koyarwa a jami'a. Abin da nake so mutane su fahimta shine yanzu wannan abin kamar yanda aka ce doka ce, an fade ta ne dan kamar an manta da ita. Amma ni na dade ina tunanin wannan doka a sa ta yanda aka sa ta yanzu. Saboda yara yanzu da ke shigowa jami'o'i, laifin iyaye ga zuwan su jami'o'i shine iyaye yanzu kokarin su ƴaƴansu su gama jami'a, su gama kaza, su sa aita tura yaro. Ba a duba zaman sa mutum a kwakwalwa, a tunani, a sarrafa abubuwa. A kokarin da suke yi ya ci kaza. To zaka ga mutum ya zo ya ci jarabawa secondary yana da grade watakila 7, 8, 8 sai ka zo ka kawo shi 111, ya ci jam din zama a yanda ake cewa ka kawo shi 111. In ka kawo shi, matsalan da mu muke samu na jami'a shine tun daga wannan 111 din, in ka zauna ka auna shi a wani mataki na secondary school sai ka tarar benu na ba. Mutum ne yana 111 baya iya rubuta wasiƙa, in ka bada assignment baya iya yin assignment, lissafi wannan in ka saki wani lissafi ma sai dai ya daburce bai san yadda za a yi ba. To musamman yanzu abubuwan nan na waya da ke ƙara dakusar da mu, saboda waɗanda suka yi waya su sun ci gaba sun kai inda suka kai. Amma mu yanzu yaro ko mai ka tambaye shi sai ya ce bari ya tambayi waya, ko mai ka tambaye shi sai ya ce bari ya tambayi waya, ba zai iya tunani da kansa ya kawo mafita ba a cikin al'amari. Saboda haka yaro ya zo maka yana shekara 16, 15 ya shigo jami'a bai iya rubuta wasiƙa ba, bai iya turancin kirki ba, bai iya magana da al'umma ba, in ka bar shi ya tunani ma bai iya ba. A gani na, a sani na, kuma fata na bai da wani amfani. Saboda in mun dubi lokacin da mu muka shigo secondary school, an muka gama secondary muka je jami'a, mun san me muke, mun san mu zauna mu yi karatu, mun san dare iya yi mai karatu da daddare mun san in jarabawa ta zo mai karatu dan mu ci jarabawa mun san mu karbi tambayoyin da suka wuce da mu ansa saboda ko za su iya fitowa amma yaran yanzu duk ba a haka ba haka bane in ka duba yan shekaru baya zaka ga an ce ga wata santa tana koyar da mutane yanda zaka rubuta jam ga wata santa tana koyar da mutane yanda zaka rubuta SSCE yanzu in mun duba ke zamu ga duk babu su ne yasa babu su saboda abubuwa da yawa na farko gwamnati ta yi sake cewa malamai a makarantu yanzu an saka musu wuka da nama jarabawa sai ka fadi me kake so ka ciya zaka yi in ana ma jarabawa sai ka ga gidan biki ne daidai kudin ka daidai shagalin ka abinda ake kenan to wayanda suka ci jarabawa a daidai kudin ka daidai shagalin ka su za su shigo kuma jami'a a ba su iya komai ba dama can yi musu akai suka ci suka shigo jami'a suna da credit 8 da sun shiga ajin farko da za su shiga a yi musu lecture idan sun fito daga lecture nan ka tsare su ka tambaye su me aka koya musu me suka fahimta ba su sani ba to haka mu da muke jami'a wallahi muna fama da su a haka zaka ga mutum har ya kawo shekara ta karshe bai iya wani abun a zo a gani ba
to sai kuma jahar Jigawa inda za ku ji ci gaban tattaunawa da wakilinmu Mahmud Kwari yayi da Dr. Lawal Yunusa Danzumu komishina a matakin farko a jahar Jigawa game da batun inganta ilimi a jihar Mahmud Garika
wannan tsari da aka kullo da shi ne inganta ilimi a matakin farko yayi batu akan maganar walwalar malamai tunda yawanci masana harkokin ilimi suna cewa malami shine ma jiho na sha'anin koyarwa nan ba ma ajujuwa da kuma watakila ujuru gaskiya ne malami shine jiho because shi aka kai wa dan wayar makaranta a matsayin ɗalibi shi ne koya masa kuma koyarwar nan ita kadai ba ana dun kawai ka rubuta yaro kuma a kwallo ba kamar shi kace rubuta wannan sunan jaka ba amma ana son hada ta da ilimin fahimta da ilimin rayuwa da ilimi na ɗabi'a da ilimi na tarbiyya da ilimi wanda zai amfani yaro in ka ce wa yaro misali hada uku da uku zai baka shida bayan da wannan shidan kawai ta sa alfashi lissafin shi da wuri sai kuna masa cewa tarawa da wannan da wannan ita take ƙara ƙarfi akan abin da shi kamar yadda ake nuna wa yaro ko lokaci ce wannan lemo ne da lemo guda biyu ko lemo guda uku kada lemo guda uku kada lemo guda hudu zai baka lemo kaza so kaga misali idan sai to kaga in mutum ɗaya zai sha inda zaka sai lemo uku na kwana biyu to sai kana lemo ba bako ko shida zaka kwana hudu ko biyar kana shan sa wato akwai hikima da malami da shi gore ita wajen koyawa yaran sa abubuwa ba wai kawai kan rubuta masa abu ne akan alwa so shi ne yasa malami shine kashin bayan ilimi akan kowane dalibi amma yana buƙatar gudunma yana buƙatar goyen baya yana buƙatar support daga hukuma daga iyaye daga shugabannin ƙasa wato al'umma shugabanni na al'umma ko malamai masu gari da yan kungiyoyi da mata da makamantansu ba shi kadai zai yi wannan shi kansa ɗalibin ma za a kura akwai irin gudunmawar da ya kamata ya bada ganin cewa ya samu ilimin da ya kamata ya duk da wannan matakai dakta har yanzu ana ta cewa ilimi musamman na matakin farko din nan baya inganta mu kawo da ake shine yaran da suke zuwa jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi da na fasaha bayan sun gama secondary wato yadda suke fitowa da horo da ake ba su baya nauyin su ko mizaninsa baya a yerin samun nada to wannan gaskiya ya shafi abu guda ɗaya zan faɗa maka shine tabarbarewar yanayin rayuwa ta al'umma ta duniya gaba ɗayanta ana bada ilimi gaskiya ne amma ga wanda Allah ya sa za su sami ilimin suna samun su ne da gurguru ga wanda kuma Allah ya sa ba za su sami ilimin ba diyar da ka da su za su kuma sun da su sami ilimi ba so gaba ɗaya al'umma ta shiga cikin wani ne na canjin karni canjin na rayuwa canjin mu'amala canjin ɗabi'u canjin abubuwa da suke tafiya wanda ya sa shi ya sa ya shafi yadda ya shafi kowane ɓangaren rayuwa
to masu sauraro nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Leather Creation na ku Babangiji Prince ce a huta lafiya sai wani mako
tangar da ba kanji marar ilimi ni abun rainawa himma da kwazo
to madalla a gaida Babangiji Jibrin yanzu kuma mun kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon
shirinku shin kuna neman labarai da imi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka alamar karawa 1 wato +1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8 zan sake maimaita lambar alamar karawa 1-2-0-2-4-3-8-9. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannu.
To wannan haka yake yanzu kuma lokacin da zamu karanto kaɗan daga cikin wasu sakonni da kuma sauki aiko mana ta email. To sakon mana farko a yau na haɗin gwiwa ne da fitar ga Sunusu Maɗaitai da Magaranda, Isu Makere Maɗaitai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakume Aski Badaraka. Suka fara da sallama suka ce matakin da gwamnatin mulkin sojar kasar mu Jamhuriyar Nijar ta dauka a yayin da ta fara biyan kuɗaɗen fansho ga tsafin ma'aikata masu ritaya na tantance su domin tsamo na jabu da ke karɓar kuɗaɗen wasu 'yan fanshin da suka riga suka rasu. Wallahi hakan yayi daidai da fatan Allah ya shige mana gaba. Amin summa amin. Sai kuma sakon mu daga Bude ya fito ga Ismail Agnes Malam Fatorin mazaunin Defa a Jamhuriyar Nijar. Yace kasar mu Najeriya kenan sai dai mai faruwa ta riga ta faru tukunna. Mai mukami kamar na ministan tsaro ya fito yana cewa da shi da manyan hafsoshin tsaro za su tare a Sokoto da sauran jihohin Arewa maso yamma domin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a harka kamar na tsaro. Kuma furta hakan ma wani nakasu ne a al'amuran tsaro, to ya kamata mu gani a aikace kawai. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu da Jawai, ce tabbas zaren tsaron kasar mu Najeriya dai ya riga ya gama tsinkewa. Gida tsoro, hanya tsoro, kasuwa tsoro, tabbas wannan tsoro da ke bamu tsoro yana matukar tsoratar da mu. Kuma idan shugabanninmu ba su yi da gaske ba, to gaskiya tsoron zai haifar da tsoro mai matukar tsoro. Allah ya kyauta. Shi kuma sakonmu na gaba cewa ina jajanta mu al'umman masarautin Ningida ma arewacin Najeriya baki daya bisa raso mai martaba sarkin Ningida Dr. Yunusu Muhammad Danyaya. Tabbas wani babban rashi ne da ya shafi arewacin Najeriya baki daya. Da fatan Allah ya gafarta mai martaba, ya baiwa 'yan uwa da al'umman masarautin Ningida hakurin jure wannan babban rashi. Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda, jihar Zamfara. Shi kuma sakonmu na ƙarshe ya ce waye, ina fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na VOA. Dan Allah a yau ma ina son ku bani dama domin na jajantawa 'yan uwa da iyalan mamatan da ambaliyar ruwan sama mai ƙarfi da aka yi harfar musu da mummunan barna. Da fatan gwamnatocin jihohi da wannan ifla'in ya shafa za su gaggauta kai wa al'ummomin yankin ƙananan hukumomin da wannan abin ya faru ɗauki. Ubangiji Allah ya kare abokuwar hakan nan gaba. Sako daga Sani Kulle, Kampala, Malam Madurin jihar Jigawa. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma faunin karan a takaice.
Yajin aikin ga magara Isra'ila ya kawo cikas a bankuna, zirga-zirgar jama'a, asibitoci da kuma babban filin jirgin saman ƙasar. A daidai lokacin da babbar kungiyar kwadagon Isra'ila ke neman matsa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar na tsagaita wuta da Hamas kwanaki bayan an gano garwakin wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza. Arunan Ba David, shugaban kungiyar kwadago ta Histadrut, ya nan Lahadi cewa cin yarjejeniyar na kubatar da mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine abu mafi muhimmanci. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa dakarar Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa, ci har da Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine. Serhiy Popko, shugaban hukumar soji ta Kiev, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙira kurus guda goma da kuma makami mai linzami ƙira ballistic kusan guda goma a birnin. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce Afirka na fuskantar ƙaruwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi 9 cikin 100 na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi, duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi ƙaranci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. Yanayin zafi na ƙaruwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya.
To madalla, masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu sai a dirshafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafizu Abdulla ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Julie Lathis Gresham da ta bada umarni, har ma da injiniyan mu Mr. Tian Wang. daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin kuma yake cewa assalamu alaikum.